الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 9 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 2 shekara ta 2013 taƙaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da taƙaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani. Har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 9 a ɓangaren lissafi suratu Tawba. Kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Wai
kamar misali mutum ba shi da lafiya. Rashin lafiyar da ake tsammanin ba zai tashi ba. A irin wannan hali sai ya saki matarsa, domin wata manufa shi ne ya haramta mata cin gadonsa. Menene matsayinta a nan? Saki ya tabbata, amma ko da ta gama idda, wannan tana da gadon shi. Saboda kasancewar ka'ida ce. Duk wanda ya yi gaugawa ya gaggauto da abin da yake akwai jinkiri a cikinsa, to za a haramta masa dangane da wani sai a masa hukuma dangane da haramta masa. Shi ne suke cewa man ta'ajjala shay'an qabla awanihi utiba bi hirmani. Saboda a nan kasancewar ba komai ba ne ba illa kawai zalunci na cewa karsa ci gadonsa da wannan manufa ne ya sake ta. To don haka ko da ta gama idda tana da gadon shi. Amma in dai ba wannan manufa to ba laifi. Amma shi kuma saki ya riga ya tabbata. Na'am. Ya karanta ni? To kuma ai sai ka zaba ni da ciki. Kace ko da mai. Da ganganci wannan saba ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai ka karanta Fatiha a cikin raka'a ɗaya kuma ka maimaita. Wanda iya abin da yake karantarwarsa bayan Fatiha sura yake kawowa. A nan idan kana da dama za ka iya kawo sura ko sama da nawa, musamman in a sallah ce wadda take ta nafila. Amma ka yi Fatiha ka sake maimaita ta. Inda mantuwa ne wannan ba komai, inda ganganci ne wannan saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, amma kuma sallah ba ta bace a saboda haka. Na'am. To bale biza mu kara tambayawa dangane da lissafi na bana a shekara ta bara dai miliyan 1,530 shine gurgudan abinda zakka ke zama wajibi a cikinsa. Insha Allah kuma tun baya kwanan nan mu ji an samu canji ko ba a samu ba.
Ah, gane in wanda ya mutu ya za a gane inda ne kada shiga da shi
a to wani mawaki yace kowa kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani saboda kasancewar kowa akwai manufar shi akan haka menene baka tashi sakin ta ba sai da ka tabbata ka kwanta rashin lafiya da ba a zama alim ba za ka tashi ba akwai masu irin wannan manufa dan haka ai har ma akwai waɗanda suke wasiyar cewa in na mutu a cikin dukiyata wani kar a raba gado da shi irin wannan wasiya duk wasiya ce ba ta ciya wasiya ce wanda take ba ta ciya domin akwai alamu da suke tabbatar da haka kwarai idan akwai sauran komi tare da kai kuma ta koma inda take biyu ga dai kai gaya shi na'am kamar ni tagut shi lafazin at-tagut kan manta bayani ya gabata tun a darasin mu na tauhidi an ciro shi ne daga at-tughyan at-tughyan shine tajawuzul haddi ma'ana ƙetare iyaka wanda a Hausa ake cewa wuce makadi da rawa ko him mai kura shafawa ko wuce ayazaki to dan haka in aka dauka a shar'ance in aka ce at-tagut shine kullu ma ubida min dunillahi bi ridahu duk abinda aka bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da yarda shi da amincewarsa ma'ana duk abinda aka sarrafa masa wani abu mai sunan ibada yarda ya amince da wannan ibada da aka sarrafa masa to ya zama tagut sawa'an icce ne ko dutse ne ko an gane ko dan adam ne ko aljanna duk wanda aka sarrafa masa wani abu mai sunan ibada duk da cewa shi dutse da icce da sauransu jama'at ba su da wani yarda ko rashin yarda an bauta musu ne kawai a haka amma daga cikin mutum da aljanna akwai waɗanda aka bauta musu kuma suka yarda da ibadar rafinsu to duk wanda aka sarrafa masa abu mai sunan ibada yarda ya amince kamar misali mutum ya rantse da kai kai yarda ka amince akan wannan rantsuwa baka hana shi ba ko ya duka ya maka sujada kai yarda da wannan sujada da ya maka baka masa musu ba ko ya maka yanka ma'ana yi yanka domin neman kusantarka kai yarda ka amince to wannan shi kenan mutum ya zama tagutu ma'ana ya kafirta domin ya yarda da a ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a sarrafa masa amma in dai ba da yarda da amincewa ba to ba a kiransa tagutu kamar yadda annabi Isa alaihi salam an bauta masa amma ba tare da yarda shi ba tare da amincewarsa ba haka mahaifiyar shi Maryam an bauta mata ita ma ba tare da yarda ta ba ba da amincewarta ba don haka a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai tsaye da annabi Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala ya yi masa tambaya annabi Isa ya ba da amsa Ubangiji ta'ala ya ce da shi a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah shin Isa kai ne ka fada ma mutane cewa kai da mahaifiyarka a maida ku alloli a ringa bauta muku kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi Isa sai ya ce ma yakunu li an aqula illa ma laysa li bi haqq illa ma laysa ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq annabi Isa ya ce ya Ubangiji na ai bai dace ba a matsayina a irin ni'imar da ka jaddada mu in faɗa abin da yake bai cancanta daga gare ni ba ma'ana in ce a maida ni a matsayin abin bauta ya ce in kuntu qultuhu faqad alimta in har na kasance ni na faɗa musa ya ce ya Ubangiji na ai ka san da haka bani in kuntu qultuhu faqad alimta sai ce ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ya Ubangiji na ka san abin da ke cikin zuciyata ni ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub domin kai ne mai matukar sanin duk wani abu wanda yake fakekke ma qultu lahum illa ma amartani ban fada musu komai face abin da ka umarcen shine nace da su ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah Ubangiji na Ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu bihim na zamantu mai sheda ne a kansu matukar ina raye a cikin matukar lokacin da nake zaune a cikinsu falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid a taƙaice dai annabi Isa an bauta masa amma ba tare da yarda shi ba da amince masa amincewarsa haka nan mahaifiyarsa haka nan mala'iku an rike su a matsayin abun bauta. Dan haka waɗannan ba za a ce da su dagoci, dan haka malamai suka kayyade wanda aka bauta masa da yardar shi da amincewarsa to ya zama dago. Dan haka mutumin da ka bi shi ya haramta maka halak ko ya haramta maka halak shi ma wannan ya zama dago. An gane ku ya gaban su dai shine shaytani, kamar inda ya gabata a darasin mu na al-usul al-thalatha. Darasi dai gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 57. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un. Wanda kafin ita bayani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dangane da wata sifa daga cikin sifofin munafikai, wato shine rashin samun nutsuwa. An gane ku? Ma'ana shine rashin yawaita rantsuwa da suke ma mu'minai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa su ma sun yi imani kamar yanda mu'minai suka yi. To dan haka yawan rantsuwa akan duk abin da mutum yake fada wannan sifa ce ta munafikai, saboda shi daman dangane da abin da yake bada labari ma shi kanshi bai yarda da kanshi ba. To dan haka irin yanda suke ma mu'minai irin wannan rantsuwa a ranar kiyama ma haka za su ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda anan Allah yake cewa wa yahlikuna billahi innahum lamin. Munafikai rantsuwa suke muku ya ku jama'a ta mu'minai, innahum lamin, wai lalle su suna tare da ku a cikin imani, yanda kuka yi imani su ma haka suka yi. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum minkum alhali ku ba sa daga cikin ku, domin imaninsu da naku ya sha bamban, imanin ku tun daga halshi ya isa har izuwa zuciya, nasu ku akan halshi ya tsaya. Don haka sun faɗa ne da halshi cewa sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzonsa, amma a zuciyarsu ba haka ba. Don haka Allah ya karyata su, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Da fadasa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane akwai wanda ke cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da yini na alkiyama. Allah yace wa ma hum bimu'minin alhali ku ba mu'minai bane ba, sun faɗa ne da harshe amma zuciyarsu ba ta yarda da haka ba. Dan haka anan Allah ya ce wa ma hum minkum ai ba sa daga cikin ku, walakinnahum qaumun yafrahuna. Ubangiji ta'ala ya ce sanidi su wasu jama'a ne waɗanda suke tsoron kada lamarinsu ya fito hili su kunyata, ma'ana tsoro suke, firgici suke kar Allah ya turo wani sako, sakon da zai bayyana abin da yake cikin zukatansu. An gane ku? Lafazin yafrakuna an ciro shi ne daga alfarak. Alfarak shi ne bi ma'ana alfazu, ma'ana tsoro da firgici. Walakinnahum Allah ya ce sanidi su qaumun wasu jama'a ne yafrakuna waɗanda suke tsoron kada lamarinsu ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya turo sakon cewa a yake su. Sai Allah ya ce law yajiduna marja'an, da za su samu wata mafaka da za su fake, aw magharatin ko kuma wani kogo da za su shiga su lage, aw muddakhala ko wata fula a cikin ƙasa. Abinda ake cewa muddakhala shine kamar annafa, wato rami da ake yi a cikin ƙasa, irin wanda ake yin hanya ta cikin ƙasa daga nan ta bullacan, shine anan Allah ya ce da aw muddakhala, ko a ce da za su samu wata mashiga kenan a cikin ƙasa ita ce bula. Ubangiji ta'ala ya ce lawallau ilaihi, da sun juya zuwa ga wannan mafaka, wa hum yajma'una. Ubangiji ta'ala ya ce suna gaugawa, kenan kasancewar wurin gudu ne ya musu wuya, amma inda sun samu inda za su fake, to da za su fake. Zaman da suke da jama'a ta mu'minai zama ne wanda yake na tilas bayan da za su. Dan haka suka yi kalima ta la ilaha illallah, dan su tsara jininsu, su tsara dukiyarsu, su tsara matansu da ƴaƴansu kar su zama tu ganima. Amma ba dan sun yarda da ita wannan kalma ta la ilaha illallah da suka yi. To shine anan Allah yake nuna cewa inda sun samu wurin fakewa da tuntun sun fake. To yanda suke ma mu'minai irin wannan rantsuwa a ranar kiyama haka za su ma Ubangiji subhanahu wataala yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in uqu minha rabu wa in lam yuqaw minha idhahum yaskhabun walau annahum rabu ma ataahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi rajibun. Ubangiji ta'ala ke cewa wa minhum, wato daga cikin munafikai, mai yalmizuka fis sadaqa, akwai wanda ke aibanta ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato game da sha'anin zakka. In an yi rabu yace an yi zabunta, an yi son kai ba a yi adalci ba. Haka daga cikin munafikai aka samu wadanda suke aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai cewa wannan rabu ne ba a yi shi ba dan Allah, kamar yanda hadisi yake cikin sahihai wanda Zulkuwaisara al-Yamani, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Abu Sa'id yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rabu a cikin mu, wannan mutum sai ya tashi sai yake cewa wannan rabu ne ba a yi adalci ba, ma'ana rabu ne wanda ba a yi shi dan Allah ba. An gane ko cewa ma manzon Allah ya adalci. A wata riwaya yace wannan rabu ne wanda ba a yi adalci a cikin sa kuma ba a yi dan Allah ba, ma'ana an yi zabunta. Manzon Allah sai yace da shi wailak kai canka, faman ya'dilu illam a'dil. Manzon Allah yace to wa zai yi adalci in har ni ban yi adalci ba. Manzo Allah yace masa qad khifta wa khasirta illa ma kun adil. Manzo Allah yace wallahi in har ni ban yi adalci ba yace to hakika ka tabe ka rada tabewa. Ubar sai yake cewa ya rasulullahi ba ni izini in sare masa wuya. Manzo Allah yace da abu yace ya Umar kyale shi fa inna lahu ashaban, yana da wato mabiya waɗanda za su zo nan gaba. Manzo Allah yace ya hakiru ahadukum salatahu ma as-salati, dayanku zai wulakanta sallarsa in ya dangana ta da sallarsa, wasiyamahu ma as-siyamihi, mutun zai wulakanta azuminsa ya gaba komai baiki idan ya ga irin yanda suke da kokarin azumi. Sai yace ya qara'una al-qur'ana, suna karanta al-qur'ani, la yujawizu taraqiyahu, al-qur'anin baya wuce karankar masa, yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, suna fita daga addini kamar yanda kibiya take fita wato daga baka, ma'ana yanda in an halbata wato bata dawowa. Shine adan Abu Sa'id yake cewa wallahi waɗannan mutane, yace na halarci Aliyu dan Abi Talib a ranar da yake su, yace ina tare da Aliyu. A lokacin nan Aliyu yayi umarni yace a nemo masa wannan mutum, sai gashi an zunto shi a cikin su, wanda shine ya tashi yace ya Rasulullahi ya adalci, wanda su ne ake kiransu al-Khawarij, ɗan tawayen musulunci, waɗanda sun yaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ba komai ya kai su haka illa kasancewar shishige a cikin addini shine ya hallaka su. Akwai iya karatun Al-Qur'ani, akwai yawaita karanta shi, ga yawan sallah, ga yawan azumi, illa kasancewar tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun halitta cina nan yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kasancewar saboda tsabar tsanantawa da wuce gona da iri, su a iya akidarsu idan ka aikata babban laifi ka kafirta, idan ka mutu akan haka makomar kai ta ce wuta kuma zaka dawoma a cikin ta, su a akidar su in ƙarya kai
ka kafirta, in yi da mutane kai ka kafirta, in annabimanci kai ka kafirta, in zalunci kai ka tsare mutum ka karbe dukiyarsa ka kafirta, makomar ka wutacce. To dan haka suka halitta jina nan da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ali dan Abi Talib shi ya yake su, bayan haka Al-Hajjaj ibn Yusuf shi ma ya yake su, wanda duk wani cikas da aka kama musulunci a farkon al'amari bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da hannu a ciki su al-Khawarij, ɗan tawayen musulunci, har yau kuma wannan aqida akwai ta, waɗanda kasancewar kai tsaye za su halitta jinanin jama'a. To shi ne a nan shi ne Ubangiji Ta'ala yake cewa wa minhum, ya ce daga cikinsu, ma'ana munafikai, man yalmizuka, akwai wanda ke aibanta ka, fi sadaqati, game da lamarin zakka, in ka raba a ce ba a yi adalci ba an yi zakunta. Ubangiji Ta'ala ya ce fa in u'u minha, idan an ba su wani abu daga zakkar, radu, sai su gamsu. An gane ko a zauna lafiya kenan, in dai su sun samu to ba magana, an liƙe bakinsu kenan. Fa in u'u minha radu, Ubangiji Ta'ala ya ce idan an ɗauka an ba su daga cikin zakka, radu, sai su yarda su gamsu da rabon da aka yi. Wa illam yu'u minha, Ubangiji Ta'ala yace idan ko ba a ba su ba wani abu daga cikin zakkar, idahum yaskhabun, Ubangiji Ta'ala yace sai ga maka su suna fusata, suna fadin maganganu, yaya za a yi rabo a hana mu. Shi ko duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rabo, akwai hikima a cikin sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa so da yawa zan yi rabo, in kyale wani, in ki dauka na bashi, wannan wanda na hana manzon Allah yace shi na uso na fi kauna sama da wanda na dauka na bashi, shi wanda na dauka na bashi manzon Allah yace ina tsoron kada Allah ya kifar da shi a cikin wuta, saboda kasancewar wani in ba a bashi ba zai iya yin ridda ya bar musulunci. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai dauka ya ba, to akwai hikima. Kamar yanda aka yi yakin Hunain, aka zo aka raba ganima, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sai ya ba waɗanda suke mutanen Makka, sababbin musulunta da waɗannan waɗanda suke kauyuka. Mutanen Madina manzon Allah ya kyale, sai ya ce ku mutanen Madina, ko an ba ku ko ba a ba ku ba, kuna nan a cikin addini da musulunci. Amma waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ba su, amma ba dan na fi son su ba a kanku. Ya ce yanzu za ku yarda ku amince mutane su koma da raƙuma da shanu da tumaki da awaki, ko ku koma da fiyayyen halitta? Suka ce ya Rasulullahi, kwarai mun yarda mun amince. Dan haka kasancewar wannan kenan sifa ce ta munafikai, ma'ana aiban ta mu'minai, duk wani abu abinda aka yi sai su ce ba a yi adalci ba, kamar yadda suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, da dai a ce su sun yarda da abinda Allah ya ba su, wa rasuluhu, da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su. Wa qalu hasbunallahu, suka ce Allah ya isar mana, dangane da duk abin da muke bukata shi zai biya mana. Sayyutinallahu min fadlihi wa rasuluhu, da sannu Ubangijinmu zai bamu daga fadalarsa, haka nan manzansa zai bamu. Inna ilallahi rajibun, lalle mu dai zuwa ga Ubangijinmu masu kwadayi ne, dangane da ya biya bukatunmu. An gane ku, jawabu law anan mahzufun ne, ai lakana aula wa ahsan, ko kuma lakana khairan lahu. Nan Allah ya koya musu cewa ga abin da ya dace su yi, wacce magana bata dace ba. Shine Allah ya ce walau annahum rabu, da a ce dai sun yarda, ma atahumullahu wa rasuluhu, da dai a ce sun yarda da abin da Allah ya ba su da abin da manzansa ya kasa ya ba su. Wa qalu hasbunallahu, suka ce Allah ya isar mana, dangane da duk abin da muka saba ba. Sayyutinallahu min fadlihi wa rasuluhu, da sannan Allah zai bamu daga fadalarsa, haka nan manzansa. Inna ilallahi rajibun, lalle mu dai masu kwadayi ne zuwa ga Ubangijinmu, shi zai biya bukatunmu. Inda sun yi irin wannan kalima, Ubangiji Ta'ala ya ce wannan kalima da ta fi kyau, maimakon su ringa aibanta manzansa su ce wannan rabo ne wanda ba a yi adalci ba. Amma a matsayinka na mumini, duk irin wannan aibantawa, karka fahimci cewa kanka farau, idan irin wannan abu ya wakana a kanka to iya abinda ake bukata ka dau hakuri ka ji muri karka waiwaya zuwa irin wannan mummunar kalima domin shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa wannan mummunar kalima me Umar ya fada a wannan riwaya cewa ya rasulullahi ba ni izini in sare masa kai manzon Allah ya ce a haka kamar yanda yake cikin wata riwaya Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda shi wannan ya fada yace wannan rabo ne ba ayi ba dan Allah kuma ba ayi shi ba ayi adalci ba a cikin sa Ibn Mas'ud yace wallahi sai na fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ka fada yaje ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ransa ya baci fuskarsa ta yi jajjawur kamar an kwaba lalle manzon Allah sai yake cewa tabbas dan uwana annabi Musa alaihi salam an cutar da shi sama da cutarwar da aka mu amma me annabi Musa yi manzon Allah ya ce hakuri ya dauka dan haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauka bai sakauta masa ba da irin cutarwar da ya masa dan haka ubangiji ta'ala me yake fada a can ulaiikal ladina hadahumullahu fabihudahu muqtadi waɗannan su ne jama'a wanda Allah ya shiryar da su dan haka wato kai kuma kai koyi da shiryar su dan haka a cikin suratul ahqaf ubangiji ta'ala yace fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ka dau hakuri kamar yanda ma'abuta himma da kokari daga cikin manzanni suka dau hakuri dan haka kenan anan duk cutarwar da za a maka iya abin da yake dacewa a matsayin ka na mu'mini ka kauda kai ka dau hakuri انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم وبنجي تعالى كي تشوى انما الصدقات وسند تشوى اتدوكي الزكاة للفقراء وبنجي تعالى يشي تتلكاواتي ma'ana a farko su suka cancanta game da cin dukiyar zakka nabiyinsu sai yace wal masakin sai yake cewa da mabukata kenan in ka bambanta miskin sai ka ce mabukaci alfakir sai ka ce talaka duk da cewa dan bambancin kadan ne tsakanin su wasu malamai sun bambanta suka ce in aka ce alfakir wanda yana da talauci amma baya roko baya bara idan aka ce almiskin suka ce wanda yake roko yake bara wasu malamai haka suka bambanta tsakanin su Ibn Umar sai yake cewa laysa bil fakiri laysa bi fakirin man jama'a dirhama ila dirham duk mutumin da ya zamanto yana da dala ya hada su to wannan ba a kiran shi wato talaka sai yake cewa walakin man anqa nafsuhu wa thiyabahu la yaqdiru ala shay'in yahsibuhu al-jahilu ghaniyan min at-ta'affu yace sanade mutumin da ya tsarkake zuciyarsa game da roƙon jama'a ya wanke tufafinsa an gane ko wanda kuma bashi da ikon sana'a bashi da abin da zai biya bukatunsa wanda amma wanda ya jahilci lamarinsa idan ya ganshi zai yi tsammanin cewa mawadaci ne yace wannan shine ake kira da alfakir kenan anan wa yake ni da alfakir kenan mutumin da yake da bukata amma ya riga ya kame da haka al-Imam Shafi yace a in aka ce alfakir mutumin da bashi da dukiya bashi da sana'a shine sadaka an gane ko sawa'an wanda yake mara lafiya ne ko ba mara lafiya bane ba wannan shine talaka mutumin da bashi da dukiya bashi da sana'a amma in aka ce miskin yace mutumin da yake da dukiya ko yake da wata sana'a illa kasancewar dukiyarsa ko sana'ar shi ba ta wadatar da shi dangane da biyan bukatunsa dan haka a wajen al-Imam Shafi'i miskin yafi kyawun hali game da alfakir me yasa sai yace diba cikin suratul kahf ubangiji ta'ala jirgin ruwa ya jingina cewa na miskin ne amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasla talakawa ne suke da jirgin ruwa wanda suke suguri da shi amma ubangiji ta'ala ya kira su da cewa miskin ne to a takaice dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana dai wane ne miskini a hakika dan shi miskini a shar'ance ya sha bamban da abinda miskini yake a wajen jama'a mu anan in aka ce miskini in ma ya kasance mutumin da yake da tauyayyen wata gaba daga cikin gabaƙuwan jikinsa ko da kasancewar mawadaci ne ko kuma in aka ce miskini mutumin da yake bara yana kewayawa shi ake kira da miskini to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wane ne miskini a hakika sai yake cewa laysal miskin alladhi taruddu luquma wal luqmatan wattamra wattamratan yace ba miskini bane ba mutumin da loma ɗaya ko loma biyu ko dan dabino ɗaya ko dabino biyu ke maida shi idan an taimaka masa manzo Allah yace ba shi bane miskini sai manzo Allah yake cewa kusan da cewa miskini shine wanda yake da wata wadata ma'ana yana da wata ir dukiyar sa ko yana da wata sana'a amma fa ba ta isa shi manzo Allah yace wannan shine miskini na hakika wanda ya dace a taimaka masa to dan haka dai anan shi talaka ga miskini waɗannan su ne farko wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da su wato dangane da cancanta game da cin dukiyar zakka dan aka ce fakir ko aka ce miskini dai ba mawadaci bane to menene iyakar wadata wasu malamai suka ce in aka ce wadata mutumin da ya mallaki dukiya dukiyar da in ya sanya ta gaba shi da iyalinsa ba za su shekara ba suna ci duk mutumin da ya kasance jarinsa da dukiyarsa idan ya sa ta gaba a shekara za ta iya karewa to wannan talakkale ya cancanta a bashi zakka haka al-Imamu Malik da al-Imamu Shafi'i suka tafi akan haka malaman Hanafiya suka ce mutumin da ya mallaki dirhami 200 kamar misali mutumin da yake da miliyan 1 da jikka 500 to wannan mawadaci za a kira shi kenan su a mutumin da ya mallaki nisabi kenan gurgurdan abin da ya kai zakka duk mutumin da ya mallaki abin da ya kai zakka to wannan kenan ya zama mawadaci wasu jama'a suka ce mutumin da yake da dirhami 50 wato wannan ya zama mawadaci kenan ba za a bashi zakka ba to illa kasancewar duka dai waɗannan maganganu ne waɗanda kasancewar illa kasancewar wannan magana ta farko ta cewa mutumin da ya mallaki nisabi domin wancan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan zakka ya kai Mu'az ka faɗa musu za a karɓa daga wajen mawadatansu a bayar da ita ga talakawansu kenan dan haka suka ce anan in aka ce mawadaci kenan mutumin da yake da dukiya dukiyar da ta kai zakka idan aka ce kenan talakka mutumin da ya mallaki abin da ke bai kai gwalgwalon zakka ba kenan wannan talakka ne ya cancanta wato a bashi zakka sai ya ce wal amilina alaiha wato da masu aiki akan dukiyar zakka al amilina alaiha sune as-su'a wanda shugaba yake wakilta su domin su bi mawadata su tattaro masa dukiyar zakka da wanda ake wakilta su dangane da sarrafa daga waɗanda suka cancanta a basu to waɗannan su ne ake kiransu al'amiluna alaiha sawa'an mawadata ne ko talakawa ne sun cancanta a basu zakka ko me kuɗin garinku in dai shugaba ya wakilta shi akan matsayin ya je ya tattaro zakka daga hannun mawadata ko ya wakilta shi akan cewa ya raba ma talakawa waɗanda suka cancanta to yana da haƙƙi a cikin wannan dukiyar zakka a bashi gurgudan wato iya aikinsa iya wahalarsa an gane ko koda mawadaci ne sai dai in ya yafi ba dan komai ba fa wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala a ce an dora maka irin wannan aiki na kula da dukiya a kiware wani abu a budda cewa naka ne wani zai iya kai wani ya samu rauni imani ya yi ha'inci a cikin haka amma inda za a ware maka wani kasan ka kasan kai ma kana ciki to shine anan Ubangiji ta'ala da ya gabatar da talakawa da miskinai na uku sai Ubangiji ta'ala ya ce wal amilina alaiha wato da waɗanda suke aiki akan dukiyar zakka to idan mutum ya kasance kamar yanda aka wayi gari a yau mai kuɗi shi yake kididdiga dukiyar shi a lissafa zai ware ma kansa rabansa ya ce shi ma al amilina alaiha ba maganar ya ware rabansa an gane ko wannan kenan wanda shugaba ya wakilta amma in kai zaka lissafa dukiyarka ka raba ta to ba maganar ka ware ma kanka sai yace wani mu'allafati qulubuhum wato da wadanda ake lallashin zuciyarsu wadanda ake lallashin zuciyarsu sun kasu kashi biyu kashi na farko dai musulmi ne kashi na biyu wato kafirai ne su kansu musulmin kashi biyu ne kashi na farko sune musulmi wadanda suka shiga musulunci sababbin musulunta kenan wadanda ba su samu nutsuwa ba to wannan ana daukan wani abu wanda yake na zakka a basu domin su ƙara samun nutsuwa da tabbata a cikin musulunci duk wani wanda yake sabon musulunta to akan iya dau dukiyar zakka a bashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bashi wa gabannin larabawa waɗanda suke sababbin musulunta irin su Uyayna ibn Hisan al-Fazari irin su Al-Aqra ibn Habis da sauran su irin su Al-Abbas ibn Mirdas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daukar dukiyar zakka mai yawa ya basu shi wancan Uyayna manzon Allah ya taba daukar rakumi 100 gani daya manzon Allah ya bashi lokacin da dukiyar zakka ta zo kenan ko kuma kasancewar mutanen da suka musulunta wanda sun tabbata a cikin musulunci amma kasancewar su mutane ne masu fada aje a cikin jama'ar su azade ku mutane ne masu daraja sun musulunta ba sababbin musulunta bane kuma an tabbatar da cewa ko ba a basu ba ba za su gudu ba su ya da baya to wannan su ma akan iya dauka a basu ba dan komai ba saboda janyo hankalin jama'ar su kamar misali irin su Adiyu ibn Hatim shugaba ne a cikin jama'ar sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake dauka ya bashi irin su Zibrakan ibn Badr shi ma shugaba ne a cikin jama'ar sa haka manzo Allah yake warewa ya basu to dan haka wannan ana basu ne ba dan komai ba illa kasancewar domin wato lallashin zuciyarsu kamar yadda aka rawaito wata rana Adiyu ya zo ma Abubakar Allah ya karra masa yadda da raguni 300 na jama'ar sa ne kadai da ya tattaro dukiyar zakka a wajen mawadatan wannan jama'ar shi da ya kama Abubakar sai ya ware raguni 30 ya bashi to duk wanda yake musulmi shugaba ko da ba sabon musulunta bane akan iya daukan dukiyar zakka a bashi amma ba dan komai ba dan karkato da hankalin jama'ar sa domin jama'ar sa za su ga cewa shugaban su yana da kima yana da martaba a wajen shugaba kenan wannan zai iya karkato hankalin su zuwa musulunta kashi na biyu sune kafirai nan imma waɗanda ake jin tsoron sharrin su da muguntar su duk kafirin da ake jin tsoron sharrin sa da muguntar sa zai kawo ma musulmi dauki to wannan akan iya ba su dukiyar zakka an gane ko idan an yi haka kenan an dakusar da sharrinsu da muguntarsu ko kuma kafiran da ake kwaɗayin musuluntarsu wanda ake ganin cewa suna da karkata zuwa ga musulunci to wannan akan iya ɗauka a basu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa ɗaukan dukiyar zakka yana ba Safwan ibn Umayya domin manzon Allah ya ga cewa ya dan karkata zuwa musulunci to dangane da wannan kashi na hudu abin lallasar mazukata wasu malamai sun tafi akan cewa wannan rabo ya tsaraya a maganar yau a dauki wata dukiyar zakka a ba wani kafiri ba ta mata su ba kamar yanda al-Imam Shafi'i shi ma yana kan wannan wanda da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun tafi akan cewa wannan rabo ya tsaraya tunda Allah ya daukaka addinin shi na musulunci daman kafin musulunci ya daukaka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba su to tunda yau Allah ya daukaka musulunci ko da su ko babu su musulunci yi za a yi kenan menene za a dauki dukiya a ba su kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda shine farkon wanda ya tsare da wannan rubu yake ba waɗanda suke kafirai sababbin musulunta ko waɗanda ake tsoron sharrin su ko wanda ake kwaɗayin musuluntar su amma tare da cewa da yawa daga cikin sahabbai suna ganin wannan rabo har yau yana nan kamar yadda irin su al-Imam Ahmad suna kan haka har yau in dai shugaba ya ga akwai hikima dangane da bada irin wannan to za a iya basu
wanda ake kwadayin musulunta sai a dauka a basu wadanda suke sababbin musulunta akan iya dauka a basu domin su ƙara samun nutsuwa wadanda ake jin tsoron sharrin su da muguntar su su ma akan iya basu domin a kame bakin su nabiyar ubangiji ta'ala sai ya ce wa fil riqabi wato ana sarrafa dukiyar zakka wato ga wadanda suke bayi ar-riqab jami'i ne na raqaba in aka ce ar-raqaba shine wato bawa to anan wasu malamai suka ce abinda ake nihi da ar-riqab anan sune bayi wadanda aka dora musu fansa domin Allah ya kwadaitar da mu idan muna rike da bayi wannan bayi muka fahimci cewa suna da kokari kuma in an dora musu kudi za su iya kawowa su biya su zamanto yaya ubangiji ta'ala ya ce to mu dora musu fansa wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhu min alimtum fihi khaira dan shi musulunci ba yana bukatar cewa kullun ka rike mutum a matsayin bawanka ubangiji ta'ala ya nuna mana hanyoyi ya kwadaitar da mu in mun samu ganima mun ribatu bayi to ga ta hanyar da zamu bi mu maida su yaya to anan sai Allah yake nuna mana cewa bawa iya abin da ya dace a yanta shi da dukiyar zakka nan wasu malamai suka ce bawan da mai gidan shi ya dora masa fansa kamar mai gidan sa yace masa kawo miliyan 5 ka zaman tuda ko kawo miliyan guda to a dukiyar zakka sai a dauka a bashi je ya sauke wannan gane ku duk bawon da aka san an dora masa fansa sai a dauki dukiyar zakka a basu su je su biya wannan kudi da aka dora musu kamar yanda barira masu gidanta sun dora mata wannan fansa sai ta zo ta fada ma Aisha Allah ya kara mata yadda tace lalle masu gidana sun dora mun fansa sun ce in kawo musu kaza da dukiya din zaman tudiya Aisha tace je kike ce da su in har sun yarda sun amince iya abinda suka dora miki na dukiya yanzu zan tattara in baki ki kai musu amma alwalaicin ki nawa ne ma'ana ni zan ji binci lamarinki wanda kuma daman abu ne sananne a shar'ance in ka yantar da bawa to alwalaicin sa naka ne in bawan nan ya mutu baya da magaji kai zaka gafe shi to barira ta koma ta fada musu suka ce a su fa suna da sharadi kawai sai dai in su zasu rike alwalaicin ta Aisha ta fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace Aisha hada kudin ba ta da kai musu isharadin akan su manzon Allah ya tashi yayi kuduba sai yake cewa me ya samu jama'a su ringa sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah duk sharadin da aka yi in dai baya cikin hukuncin Allah manzon Allah yace koda ya kai sharadi 100 sharadi ne wanda yake batacci a shahidi dai anan ana bukata ba ma sai dukiyar zakka ba in kana da hali kaga bawa an dora masa fansa to ka taimaka masa a yantar da shi to dan haka anan wasu malamai suka ce a bayi kawai wanda ma suke bauta a hannun jama'a aje a zuba ku dukiyar zakka a sayo su a maida su yaya kamar yanda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya sayi bayi da yawa daga hannun masu gidansu da tsada kuma ya yantar da su kamar yanda Bilal yana daga cikin su to shine anan Allah ya ce wa fil riqabi wato ana sarrafa dukiyar zakka game da bayi in wanda aka tura musu fansa ne a taimaka musu su sauke nauyin da yake kansu in waɗanda suke ba a dora musu fansa a zuba kudi a sayo su a yantar da su wal ghalimina ubangiji ta'ala ya ce da waɗanda wato bashi ya lauce su an gane ko lafazin al-gharimin an ciro shi ne daga al-gharama al-gharama shine wani nauyi da ake dora ma mutum in ma diya ko bashi ko wata tara da makamantansu shine Allah ya ce wal gharimin wato da waɗanda suke masu bashi shine a Hausa kenan ake cewa mabasta kenan anan kashi su ma sun kasu kashi biyu in ma mutumin da ya dauki bashi a karan kansa domin wasu bukatu na yau da gobe amma ba domin saba ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan in ya kasa biya bashi da abin da zai biya ma kansa to anan a dukiyar zakka sai a dauka a biya masa wannan bashi mutum ne wanda bukatu na yau da gobe gashi da iyali da komai yana kokarin nema to Allah bai hore masa ba sai ya kasance ya ci bashi ya lauce shi bayyana halin biya
bashin nan ko ba akan saba ma Allah bai dauki wannan dukiya to wannan za a dau dukiyar zakka a bashi biya dan haka malamai suka kayyade bashi wanda yake ba na saban Allah ba amma duk wanda ya dau bashi domin saba ma Ubangiji subhanahu wataala bayyana haki a cikin dukiyar zakka na biyu su ne kasancewar mutanen da suka daukan ma kansu bashi domin maslaha ta jama'a domin kashe wata wuta da duk wata rigima wanda dabi'a ce ta mutanen ƙurai tun a jahiliya idan kaga mutane suna rigima akan wata dukiya ko kan wani jini sun kasa samun zuttuwa wani ya kashe wani anan sai ka dau nauyin cewa kai zaka biya diya ko mutum suna rigima da dan uwansa saboda wata dukiya sai ka ce je ka ni na biya ka to wannan wanda ya dau nauyin biya ma jama'a bashi saboda maslaha ta jama'a to wannan ko da mu wadaci ne ana daukan dukiyar makka a bashi amma fa anan dangane da ba wanda ake bin shi bashi dukiyar zakka ya kamata a kauce ma wata dabara da masu kudi suke yi musamman a irin wannan lokaci na wanda mutum ya san mutane sun rike kudaden shi a hannun waɗanda ake kasuwa da su yau da gobe yana bin su bashi in lokacin zakka yayi in ya lissafa wanda yake bin shi bashi sai ya bashi in ya bashi kuma sai ya amshi sai ya ce a bashin da yake binka kaga wannan dabara ce wata irin kewaye ce ake buƙatar amma Allah wanda kuma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u waɗanda suke na Yahudi akwai wanda ake tabbatar mun da cewa yaron shi ya lamce shi da bashi bashi ma wanda yake ba da kaɗan ba da ya tashi hudda zakka sai da ya ware miliyan 30 ya bashi da ya yi gaba sai ya janyo shi ya ce masa bi akan ya ce biya ni kuɗina da nake binka ya amshe wannan miliyan 30 ke kaga anan kiyasta a hankalinka inda ba yana bin shi bashi ba zai iya ɗauka miliyan 30 ya bashi a matsayin zakka ba zai bashi ba ko miliyan 1 ba zai bashi ba to dan haka kasancewar kenan wanda bashi ya lauce su in fi sabilillahi ne zaka bashi ka taimaka mishi ka bashi amma ba da nihin cewa dan ya biya ka ba dan wasu maganar ma su baka sai dai su yi lissafi kawai ina bin ka bashi to amma ga zakka na hudda yanzu kaza nake bin ka wannan duka baya dacewa hila ce ta Yahudu da Allah ya haramta musu cin kitse sai suke narkar da shi su saida kuma sai su ci kudin Allah ya haramta musu kamin kifi a ranar Asabar ranar Juma'a da yamma suke zawa su saka tarkonsu ranar Lahadi ranar Asabar kifi ya shiga ranar Lahadi da sun zo daga sassa da sai kamu a sanadiyar haka Allah ya la'ance su ya maida su gurrai da alfi dan haka Ibnu al-Qayyim Allah ya ji kansa ya yi littafi na musamman a kan irin waɗannan hiyan ma'ana dubaru da wasu suke yi ana kiran littafi da gafatun lahafan an musayi da shaifan sai ce wafi sabilillahi sannan ana sarrafa dukiyar zakka wato a hanya ta ɗaukaka addinin Allah malamai suka ƙayyade sabilillahi a nan wato shine jihadi don haka mayaka za a ɗauki dukiyar zakka a basu abinda zai zame musu agaji game da yakinsu na guziri da tufatarwa da makamai da abin hawa ko da mawadata ne sojojin musulunci haka ake ɗaukar dukiyar zakka a basu wasu malamai suka ce wa fi sabilillahi a nan za a iya ɗauka a ba mutum ya je ya yi haji shi ma fi sabilillahi ne to illa kasancewar su al-Imam Malik da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa haji ba ta daga cikin fi sabilillahi don haka ba za a ɗauki dukiyar zakka a ba mutum domin ya je ya yi haji illa kasancewar a ƙarƙashin wa fi sabilillahi malamai sun ga cewa duk wani abu wanda yake in dai na ɗaukaka addinin Allah ne an ga cewa jama'a suna da buƙatar abun kuma ba ta hanyar da za a bi a samar da wannan abu illa ta wannan hanya to za a iya ɗaukan dukiyar zakka misali jama'a suna buƙatar masallaci babu kuɗin gina shi to za a iya tattara dukiyar zakka a gina ko suna buƙatar asibiti ko wata hanya da za su bi su ringa wucewa tsakanin gaba da gaba ma'ana a yi gada irin ta kan ruwa ko da makamantansu ko hanya da jama'a za su ringa bi su wuce da duk dai wani aiki wanda yake na ɗaukaka addinin Allah to ba laifi akan iya yi da dukiyar zakka
amma a tabbatar da cewa jama'a suna da bukatar wannan abu. Don haka wani malami ya wallafa littafi na musamman akan wannan mas'ala, shin ana iya sarrafa dukiyar zakka a wata fuska maimakon waɗannan fuskoki guda takwas? To a ƙarƙashin fi sabilillahi ne malamai suka ga cewa duk wani abin da ake da bukata da shi jama'a ta musulmi wanda an tabbata kuma hanya ce ta ɗaukaka addinin Allah za a iya sarrafawa. Misali, ko a biya ma ɗalibai kuɗi su je su yi karatu, in ma su karanci ilimi wanda yake na addini, ko wani ilimi na rayuwa wanda jama'a ta musulmi suke da bukata, ko a ɗau dukiyar zakka a ware ta dangane da wani aiki na musulunci da ake gudanarwa. Na takwas da ya ce wa fi sabilillahi, wannan wabni sabili, Ubangiji ta'ala ya ce ga wato wanda yake matafi, ibnu sabil shi ne kenan baƙo don wucewa. A nan kar mu fahimci cewa baƙo don wucewa sai wanda yake cikin tafiya, ko mutum muna zaune da shi a yau yana da nihin yin wani gulaguro. Gulaguron nan kasancewar wata bukata ce ta kama shi, amma ba shi da halin da zai yi guziri zuwa da zauwa. To a irin wannan hali sai a ɗauka a bashi. Ko kuma mutum ne ya taso daga wani ne yaya da zango a nan, yana nihin ya yi gaba gurinsa ya yanki, wannan akan iya ɗauka a bashi. Dukkansu waɗannan ana kiransu kenan abu na usali, ma'ana baki ƴan wucewa. Ko da kasancewar yana da dukiya a garin da zai je, mawadaci ne, to akan iya ɗauka a bashi. Wasu malamai suka ce in mawadaci ne sai in ya rasa wanda zai ramta masa. To lallai wannan sharadi yana buƙatar dalili. In dai ya nemi a taimaka masa matsayin shi na baƙo mai wuce, wato wannan za a iya taimaka masa wato da dukiya wadda take ta zakka. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala sai ya ce faridatan min Allah, ma'ana farilla ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta. An gane ku? Ko kuma ka ce rabo ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa, ya nuna cewa ga inda za a sarrafa. An gane kenan? Wannan faridatan masdar ne, kenan farala Allahu faridatan min Allah, ma'ana wannan kenan farilla ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta, cewa wannan fuskoki guda takwas su ne suka cancanta a sarrafa dukiyar zakka. To don haka malamai suka ce duk wanda aka bashi daga cikin dukiyar zakka bakin gwalgwadon bukatar shi, to ba maganar a daɗa masa. Yanzu misali talaka, idan aka bashi bakin gwalgwadon abin da yake zai wadace shi, to ba za a sake ɗauka a bashi sai in wannan suna na talauci dai bai gushe ba daga kan shi. Kamar sai dai suka ce malamai, sai in dai ya kasance yana da wata sana'a, ya iya sana'a, to ba shi da mashinkin da zai iya sarrafa wannan sana'a, to ba laifi akan iya ɗaukan dukiyar zakka a saya masa wato mashinkin da zai ci gaba da sana'ar da yake. Sannan kamar misali su mayaka, za a ba su gwalgwadon abin da yake zai ishe su guziri da makamai da abin hawa har su je su zo, kenan sama da wannan bai dacewa a dora musu. Kamar yadda shi ma wannan al'amil wanda yake aiki akan tattara dukiyar zakka da raba ta, gwalgwadon ladan aikin shi za a bashi, ba za a daɗa masa ba sama da haka. Haka su ma bayin da aka dora musu fansa, gwalgwadon kenan iya abin da aka dora musu na fansa za a basu, sama da haka ba za a dora musu ba. To dangane da cewa wannan fuska takwas Ubangiji ta'ala ya zana, wasu malamai suka ce in dai akwai wannan sifofi guda takwas a inda kake, to suka ce dole sai ka sarrafa dukiyar zakka akan wannan fuska takwas. Ka nemi talakawa ka basu, ka nemi miskinai ka basu, ka nemi waɗanda suke masu aiki akan zakka ka basu, wanda suka ba aiki. An gane ku? Kenan in ko kai ka fitar da zakkarka kenan wannan ya tsaya. In ba waɗannan kenan kafirai waɗanda suke almu'allafatu qulubuhum kenan shi ma wannan ya tsaya. Amma wannan fuskoki guda shida suka ce dole sai ka bi kowace fuska ka saka dukiyar zakka a ciki. Wasu malamai suka ce in dai ka samu fuska ɗaya, an gane ku? To wannan fuska in ka tabbatar da cewa ita ta fi bukata, to ba laifi kakan iya sarrafa wannan zakka zuwa gare su. Tunda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ukhuzu min aganiyahum, sai ce faturaddu ala fuqara'i, za a karba daga wajen mawadata a maida ta ga talakawa. To anan wasu malamai suke cewa anan kuma hallo ka'ida ne kenan, talakawan
garin da mai kudin yake so ne suka cancanta a ba su wannan dukiya ta zakka ba za a dauke ta ba a kai ta wani gari amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa talakawan su da ake nihi anan ai alaku qara'il muslimi talakawa waɗanda suke da musulmi duk inda suke kamar yadda al-Imam Bukhari yace duk inda suke haka za a dauka a ba su kamar yadda ake tattaro zakka a kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa a cikin inda aka karbo zakkar ma akwai talakawa to dan haka kasancewar kenan anan akan iya dauka a bada amma shi Umar ibn Abdul Aziz an dauko zakka daga birnin Khurasan aka kawo sai yace a'a a maida musu can a ba waɗancan talakawa waɗanda suke can a takaice dai duk inda talaka yake in dai musulmi ne to za a iya daukar dukiyar zakka a bashi kuma anan abin da muke so mu gane ba sharafi bane cewa sai an sarrafa ta a fuska ta ba bakin iya gurgurdan abin da ka samu ga talakawa ga miskinai sai a basu wasu malamai suka ce a duk lokaci sai ka je ba suwa suka fi bukata ina ya kamata a sarrafa wannan dukiya sai ka sarrafa ta kenan in ka ga yau cewa miskinai su suka fi bukata a yau sai ka basu shekara ta gaba sai ka je ba talakawa in su suka fi bukata a basu na insha Allah ta'ala zamu dakata da matan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya ba mu tsamana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك